Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Ana kuma iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma murya mai niya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma kama mu a Alfa Radio dake birnin Kumasi a kasar Ghana. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce taron kolin nan da aka dade ana jira tsakaninsa da shugaban Russia Vladimir Putin a Helsinki dake kasar Finland yana tafiya da kyau yadda ake so. Kasashen Turai guda biyar sun amince su karbi yan gudun hijira kusan 450 da aka kwaso su daga wasu jiragen ruwan soja biyu da suka makale a gabar tekun Sicily. Rahotanni sun bayyana cewa Amurka ta yi watsi da kiran da kasashen Turai kawayenta suka yi gare ta akan a fidda su daga takunkumin da Amurka ta sanya wa kasashen da ke harkokin kasuwanci da Iran.
Yanzu haka shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya isa birnin Hague inda ake taron cika shekaru 20 da kafa hukumar wato bincike ta ICC. Muna da rahoto. Har yanzu kuma ana cece kuce akan zaben jihar Ekiti a jihar da jam'iyyar APC mai mulki ta lashe, sai kuma fashin baki kan wannan zabe. Yusuf Arande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan Adam. Za kuma ku ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aikowa ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce taron kolin nan da aka dade ana jira a tsakaninsa da shugaban Russia Vladimir Putin a Helsinki dake kasar Finland yana tafiya da kyau yadda ake so. Trump ya bayyana haka ne bayan sun share sa'o'i biyu suna ganawar ido da ido, su kadai shi da shugaban na Russia. Kafin ya je ganawar ido da idan ta yau Litinin, Trump ya ce dangantaka tsakanin kasashen biyu ta samu rauni a 'yan shekarun da suka gabata. Ya ce, amma ina gani a ƙarshe za mu samu kyakkyawar dangantaka. Yayin da aka raka 'yan jarida waje, shugabannin kasashen biyu sun yi watsi da tambayoyin da 'yan jarida suka yi ta yi masu akan katsalandar Rasha a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. Kasashen Turai guda biyar sun amince su karbi 'yan gudun hijira kusan 450 da aka kwaso su daga wasu jiragen ruwan soja biyu da suka makale a gabar tekun Sicily, a cewar Prime Minister Italia Giuseppe Conte jiya Lahadi. Kasashen Jamus da Spain da kuma Portugal sun amince jiya Lahadi su karbi 'yan gudun hijira 50 bayan da Faransa da Malta suka amince su ma su yi haka a jiya din. Amma kasar Czech ta yi wa cakali da wannan bukatar, tana kiran matakin rabon, wato rabon 'yan gudun hijirar, hanyar zuwa jahannama. Jiragen ruwan biyu, ɗaya mallakar cibiyar kula da iyaka ta tarayyar Turai da ake kira Frontex, da kuma wani mallakar 'yan sandan kula da iyaka Italiya, sun makale ne a yankin tekun Italiyar bayan da ministan cikin gidan kasar mai tsatsaurar aƙida Matteo Salvini ya ce ya kamata a maida jiragen Malta ko kuma Libya, inda 'yan gudun hijirar suka fito. Rahotanni sun bayyana cewa Amurka ta yi watsi da kiran da kasashen Turai kawayenta suka yi gare ta akan a fidda su daga takunkumin da Amurka din ta sanya wa kasashen da ke harkokin kasuwanci da Iran. A cewar jami'an diplomasiyyar da kuma wasu kafofin gwamnati, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da sakataren baitul manan Amurka Steve Mnuchin sun rubuta wata wasiƙa zuwa ga Burtaniya da Faransa da Jamus akan cewa Amurka ba za ta ba da kariya ga kasashen da ke hulɗar kasuwanci da Iran ba. Pompeo da Mnuchin sun faɗa a wasiƙarsu da gidan talabijin ɗin NBC ya ba da rahoto a kai cewa suna neman su sanya takunkumin toshe hanyoyin samun kuɗaɗe da ba a taɓa sanyawa ba a baya akan gwamnatin Iran. Sai dai kuma Amurka ta ce za ta rage wasu daga cikin matakan a bisa ga dalilan tsaron ƙasa da kuma buƙatar ba da taimakon agaji ga mabuƙata. Wannan wasiƙar dai mai da martani ne ga buƙatar da Burtaniya da Faransa da kuma Jamus suka gabatar a watan da ya wuce. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani rahoto daga wata jarida Amurka da ta yi suna ya ce shugaba Donald Trump ya umarci manyan jami'an diplomasiyarsa akan su duba hanyar yin tattaunawar kai tsaye da 'yan Taliban a kokarin da ake yi na fara zaman shawarwari da kungiyar mayakan da zammar kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru 17 ana yi a Afghanistan. Jaridar New York Times ta faɗa jiya Lahadi cewa wannan matakin na zaman wani gagarumin canji a manufofin Amurka a Afghanistan. Manyan jami'an Amurka da na Afghanistan da yawa sun tabbatar da wannan matakin a cewar jaridar. A cewar jaridar, manyan jami'an Amurka sun je Afghanistan da Pakistan kwanan nan, inda suka tattauna da wasu wakilai na ƙasashen biyu don shirin yin ganawar kai tsaye da 'yan Taliban ɗin. Rahoton ya kuma ce ana ci gaba da samun amincewa tsakanin jami'an Amurka da na Afghanistan akan cewa hanya ɗaya da za a fara shirin samar da zaman lafiya da kuma cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin ita ce Amurka ta jagoranci zaman shawarwarin kai tsaye. Ƙasar Eritrea ta sake buɗe ofishin jakadancinta a Habasha. Buɗe ofishin da aka yi yau Litinin na zuwa ne mako guda bayan da ƙasashen biyu suka ayyana kawo ƙarshen yaƙi na kan iyaka da aka kwashe shekaru 20 ana yi, abinda ya yi sanadiyyar mutuwar dubban mutane. Prime Ministan ƙasar Habasha, Abiy Ahmed, ya miƙa wa shugaban ƙasar Eritrea, Isaias Afwerki, makullan ofishin jakadancin da ke Addis Ababa, babban birnin Habasha. Buɗe ofishin jakadancin shine ya kawo ƙarshen ziyarar kwanaki uku da Isaias ya yi a Habasha. Dubban mutane sun nuna farin cikinsu jiya Lahadi a Addis Ababa a yayin da Abiy ya runguma Isaias a wajen wani bikin raye-raye da kaɗe-kaɗen murnar yarjejeniyar da ƙasashen biyu da suka yi yaƙi a baya suka rattabawa hannu. Iyayya da wariya da kuma zagon ƙasa sun ƙare yanzu. Abinda Isaias ya faɗa wa 'yan Habasha kenan, idanuwansa cike da hawaye, ya kuma ce, "A shirye muke mu yi aiki tare da ku domin ci gaba. Babu wanda zai lalata ƙaunar da muka farfaɗo da ita yanzu."
Labaran duniya kenan kuka saurara Maryam Dauda ta karanto. Bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya, inda rahotanni ke nuni da cewa an samu wata rangama da ta janyo ɓacewar waɗansu sojoji da ke yaƙi da ƙungiyar Boko Haram a jihohin Borno da Yobe. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya bi diddigin wannan batu, ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Rahotannin da ke fitowa daga jihar Yobe na nuna cewar gungun mayakan Boko Haram ne suka zo cikin kakin soji a motoci masu fentin sojoji dauke da miyagun makamai zuwa sansanin sojin Najeriya da ke Jilli, wani ƙauye a jihar Yobe da ke kan iyaka da jihar Borno tsakanin yankin Tafkin Chadi, inda suka buɗe wuta sosai akan mayakan Najeriya suka ci ƙarfinsu. Garin Gaidamde, wanda nan ne hedikwatar masarautar gazargamu na kan iyaka da jamhuriyar Nijar, kuma nan ne tungar mayakan Boko Haram bangaren Abu Mutsab al-Barnawi. Bayan dai wannan arangama, rahotanni na nuna cewar kimanin sojojin Najeriya 600 ne suka ɓace ɓat ba labarinsu, yayin da kuma kimanin 100 sun shiga garin Gaidam, wasunsu kuma ba tare da makamansu ba. A jihar Borno, mai makwabtaka da jihar Yobian, rahotannin da muke samu daga can na nuna cewar mayakan na Boko Haram sun kai wani wawan hari akan ayarin sojojin Najeriya a ƙauyen Bulagalaye da ke tsakanin Bama da Dikwa, inda nan ma soji masu yawan gaske suka rasa rayukansu da kuma 'yan sa kai. Yayin da hedikwatar sojin Najeriya ta yi shiru akan harin na jihar Yobe, kakakinta Brigadier General Texas Chuku ya fidda sanarwa kan harin na jihar Borno, inda ya ce soja ɗaya ne ya rasu, kana ɗaya kuma ya samu rauni, yana mai cewar munin halin bai kai yadda ake zugugutawa ba. A cewar mai sharhi kan sha'anin tsaro a Najeriya, Malam Shu'aibu Mungadi, wannan kuma baya da ake samu a baya-bayan nan a yaƙi da ta'addanci a Najeriya gazawa ne na manyan hafsoshin tsaron Najeriyar.
Shugabannin tsaro sun gaza, kuma ba mu ji sojojin Najeriya a can baya mun ji suna kukan cewa ba su da kayan fada, ba su da kuɗi, ba su da wane ne, amma yanzu ba mu ji suna kukan cewa ba su da isasshen kayan fada ba. ba mu ji suna kukan cewa gwamnatin tarayya ta daina ba su kuɗi. Don haka kenan gwamnati tana bada kuɗi, ƴan majalisa suna sa hannu domin kasafin kuɗi ko kuma domin a bada kuɗaɗe don buƙata idan ta taso. Gazawar shugaban ƙasa yake a cikin wannan sha'anin tsaro na Najeriya shine kunnan washe gunda yayi ga kiran ƴan Najeriya na ayi garan bawul ga sha'anin tsaro. Duk ya sabanta musu wa'adin aikin su. Babu dalili ana ci baya ga aiki kuma kana sabantawa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan, shugaba Muhammadu Buhari ya isa Birnin Hague inda zai halarci bukin cika shekaru 20 da kafa kotun binciken manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC. A cikin hirarsu da wakilin mu Umar Faruk Musa, tsohon jakadan Najeriya a Turkiya Mohammed Manir Lawal ya bayyana alfanun wannan ziyara.
Saboda yadda abubuwa suke tafiya babu mamaki irin gayyatar da aka yi mishi shi kadai ya zo ya magana a kan maganan kotun duniya. Wannan kuma abu ne wanda zai kara wa kasar nan ta Najeriya martaba a idan mutanen kasar da kuma sauran mutanen duniya gaba daya. Sai kuma bayan wannan jawabi da zai a wurin wanda yake babban abu ne, akwai abubuwa da zai bayan wannan taron wanda zai tsakanin Najeriya da ita kasar Netherlands. In ka lura kasa ce wanda yake wajen aikin noma da kuma kiwon shanu da sauran dabbobi na gida, saboda bayan zaman su muhimman wurare za su yi amfani da halin da suka samu na magana da su waɗannan mutanen su shirya abubuwan da za ya kamata a zo a yi anan. Akwai abubuwa da yawa da za mu koya a wurinsu, kamar inda suke da wajen kiwon shanu wanda Turaskem Skettle Ranch. To idan Allah ya sa aka samu halin da za a yi waɗannan abubuwa, to rikicin ma da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya zai ragu kwarai da gaske, ko bai zamana ya an kauda shi baki ɗaya ba. To wannan abu ne mai kyau, kuma ya kamata mu da muke nan cikin gida Najeriya mu ba shi goyon baya ta wajen cewa abin nan mai kyau ne, ba kamar a maida abin kuma na siyasa ne a kushe abubuwan da aka je aka yi ba. Game da maganan kiwon shanu, abin yana da mahimmanci kwarai da gaske. Babban abin da yake zalo da shi ne zai samar mutane aikin yi. Na farko daidai da su kashin shanu za su taru a wurin, za a iya amfani da su a samu wutar lantarki wanda yake za a yi amfani da shi, ba lalle wurin abin nan kadai ba, zai tafi wuri da yawa inda za a yi amfani da shi. Na biyu kuma za a yi abatuwa a ciki wanda yake za a yi rika yanka shanu ana kai naman su inda ake so da irin motan nan mai furish a jikinta akai kaiwa wuri da wurare. Banda shi kashin da za a yi da sauransu, akwai ana iya sarrafa su da kauhan shanun wanda za a yi waɗansu abubuwa da su za a samu aikatunsu. Kuma shi akwai wurin da za a yi wajen yin madara.
To hirar Umar Faruk Musa da tsohon jakadan Najeriya Turkiya Mohammed Manir Lawal kan ziyarar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a Birnin Hague. To sai kuma batun zaɓe a jihar Ekiti, inda har yanzu ake ci gaba da cece kuce kan zaɓen gwamnan da aka gudana a ƙarshen mako da jam'iyyar APC mai mulki ta lashe. Wakilinmu Hassan Umaru Tambuwal ya je inda aka gudanar da zanga-zangar goyon baya da aka sun haka, ga kuma rahoto da ya aiko mana.
Har yanzu ɗaruruwan magoya bayan jam'iyyar APC da zaɓaɓɓen gwamnan jihar Ekiti Dr. John Kayode Fayemi suna jerin gwano suna zagayen birnin Ado Ekiti da ma wasu sassan jihar Ekiti domin nuna murnar su da jin daɗin su da zaɓen gwamnan ranar Asabar da ta gabata. Daya daga cikin masu zagayen ya faɗi abin da ke cikin zuciyarsa.
They want a true change, a change that will bring about development, that will bring about the welfare of the people. Ekiti is back on track.
Daya daga cikin masu zagayen yace suna son a yi canji na hakika a game da abin da zai kawo ci gaba. Suna son a yi canji da zai kawo jin daɗin jama'a, kuma jihar Ekiti ta koma kamar da a game da mulkin adalci. Shi ko zababben gwamnan jihar Ekiti mai jiran gado Dr. John Kayode da ya faye mi yace zai yi mulki da gaskiya kuma zai samar da ababen more rayuwa ga jama'a.
As we would cooperate with the relevant agencies of the state to determine why our people have experienced so much suffering in spite of the vast resources that has been available to the current administration.
Gwamna mai jiran gado John Kayode Fayemi yace kamar yadda munka hada kai da wasu muhimman hukumomi a jihar ta Ekiti zamu san dalilin da yasa jama'ar mu ke fama da shan bakar wahala duk da dimbin albarkatu da gwamnati mai ci take da su. Gwamna mai jiran gado Fayemi yace da yardar Allah zai ba marada kunya ta hanyar raya jihar da yan jihar ta Ekiti. Jam'iyyun siyasa 35 ne suka fafata a wajen neman kujerar gwamnan jihar Ekiti a ranar Asabar da ta wuce, amma Hausawa suka ce allurar cikin ruwa mai rabo kan dauka. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi nazarin yadda aka gudanar da wannan zabe, ga kuma rahoto da ya hada mana.
Dandazon jami'an tsaro a Jajibere da kuma ranar gudanar da zaben na gwamnan Ekiti kana da zargin hadarar cinikayyar kurkin masu zabe sun haifar da hamara tsakanin masana game da makomar demokradiyya a Najeriya a daidai lokacin da 2019 ke karatuwa.
To Allah kiza, idan muka duba da nazari akan zaben da aka yi a jihar Ekiti, alhakika zamu ga cewa ba a samu ci gaba a demokradiyyar Najeriya. Saboda masana abin da suke faɗa, musamman irin su Karl Marx, kada kai amfani da karfin soja ko karfin masu wato makami a hannu a cikin wato al'amura na ita demokradiyya. Saboda ita demokradiyya aba ce kawai take bada dama ga dukkanin wani ɗan ƙasa na ya fito ba tare da jin tsoro ko zargin ko zaton wani abu zai same shi ba.
Dr. Abati Bako kenan, masanin harkokin siyasar duniya. A ganin Malam Bashir Muhammad Bashir, wani ƙwararren ɗan jarida, yanayin zaɓe irin na Ekiti ka iya zubar da kimar Najeriya a ƙetare.
Idan muka ce za mu ɗauki wannan tsari cewa duk wanda yake da mulki yana da dama ya ji amfani da su jami'an tsaro daidai da zai samu biyan buƙatarsa, wannan ne yake sawa muke samun wani irin suna da rasa kima a duniya, a kasashe, ta fuskar kasashen duniya masu kallon yadda muke al'amuran siyasa. Yawanci ma mutane abin da suke ta korafi a kai shine gashi gurare da yawa a cikin ƙasar nan ana fama da matsaloli irin na rashin tsaro, amma sai gashi an waye gari. In ka je Ekiti zaka san Najeriya ba karamar ƙasa bace ba, illa iyaka gwamnati ta kokarin daukar matakai. Duba da irin yadda shekara ta 2019 take karatuwa, ta yadda masu jefa ƙuri'a za su samu nutsuwa cewa kowa yana da ƴancin da zai je bulayin ƙuri'a ya saka ƙuri'arsa ba tare da ya samu firgici ba ganin jami'an tsaron da suke kansa a tsaye.
Tsohon gwamnan Jigawa Alhaji Lamido da ke neman jam'iyyar Hamayya ta PDP ta bashi tikitin tsayawa takarar shugabancin Najeriya na cewa
ina fata wanda aka ci zaben shi ya ci zaben. Na biyu idan ka dubi fadiya shi ne kai zaɓe shi kwanciyar hankali, ba ka fargaba, ba ka tsoro a kan zaɓin ranka. In yana zaman ƙarƙar to ba a yi zaɓe da ya kamata, amma na fata cewa wani abun da aka yi kudin zokan magwaji ma'auni kan cewa dole fa mu san cewa dokar zai sanda halaye siffofi shi ne farkon zaman lafiya mazana ba da dokariya. So idan ya zaɓi cikin firgita tsoro da kashe kashe ta kwaya.
Tarihi da ya nuna irin wannan hadari da Salalami da ke magana ne ya karya demokradiyyar Najeriya a shekarun baya a cewar masana.
Da yingimin da aka yi 1963 zuwa 1966 wanda shine iwarga demokradiyyar wannan jamhuriya ta farko a Najeriya, da wanda kuma aka yi 1983 wanda shi ma shi iwarga demokradiyyar ta wato wannan lokaci ta jamhuriya ta biyu. To yanzu ma an sake dauko hanya ai.
Cikin da hukumar zabe ta INEC ta ayyana dan takarar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan na Ekiti. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida na Kwari, kada dai ku shafa, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, inda agogo mu a nan Washington ke cewa karfe 11:20 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwa ɗan adam,
can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na al'asariyar Litinin. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shirinmu na wannan makon mun yada zango ne a jihar Bauchi, inda wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Abdullahi Girbo, ta samu damar tattaunawa da mahukunta a jihar dangane da ire-iren matakan da suke dauka wajen ganin an daukaka darajar ilimi a jihar. Kwamishinan ilimi a jihar Bauchi, Alhaji Haruna Abdullahi Danwanka, wanda ya magana da yawun gwamnatin jihar, ya bayyanar da wasu kaɗan daga cikin shirye-shirye da suke yi wanda suke ma al'ummar jihar Bauchi albishir.
Wani tushe ne a sha'anin tsara manufofin gwamnati a wannan jihar Bauchi ake a cikin wannan sashi na ilimi?
A gaskiya gwamnati ta jihar Bauchi a halin yanzu akwai tsare-tsare masu yawa da kuma inganci akan ilimi. Na farko, gwamnati ta ɗau alƙawarin ba da ilimi mai inganci a matakin farko har zuwa na biyu wa 'yan jihar Bauchi, kuma hakan ba zai yiwu ba sai in gwamnatin ta yi hoɓɓasa ta dubi matsalolin da suke cikin ɓangaren ilimi da himmar ta kawo ƙarshen matsalolin. Ba tare da ɓata lokaci ba, mai girma gwamna da ya dubi waɗannan matsaloli, abu na farko da ya yi shi ne sai ya fara ƙara kaso na bajet wa ɓangaren ilimi, wanda hakan ya yi tasiri gaya wajen ba shi damar cimma maradansa na ɓangaren ilimi. Idan muka duba a baya, ɓangaren ilimi shi dama akwai abubuwan da ake kira social responsibility, wanda ainihin wayarwa ne ake tsammani ilimi duk wanda ya ilimi zai waye. To kuma wannan gwamnatin ta zo ne da takwabinta da masunta don ta yaƙi talauci da zaman banza. So talauci ba za ka iya yaƙar talauci ba in baka waye ba, tunda ilimin nan social service ne wanda zai wayarwa mutum kai. Talauci ba za ka iya yaƙar talauci ba in ba tare da kana da ilimi ba. So gwamnati ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, sai suka sa duk matakan da za a baiwa samari da matasa har ma da dattijai ilimi na koran jahilci, saboda su samu madogaran tsayuwa da kansu. Ba sai lallai in ka gama karatu ka yi aiki a jikin gwamnati ba ne, a'a, sana'a ɗinnan yanzu da aka kawo kamar N-Power program ɗinnan, gwamnatin tarayya ta kawo shi, gwamnatin jiha ta ga wannan abu ne mai inganci wanda kuma zai taimaka gaya wajen canza rayuwar mutanenmu. So an saka hannu da yawa ta ɓangarori da yawa, mu kuma ƙara ƙaimi a harkar technical colleges ɗinmu, saboda duk harkar dama na sana'a ne. Kwanan nan ma zai zo ya kaddamar da rabon kayan da aka sassoyo wa technical colleges ɗinmu, saboda duk wannan mu samu mu yaƙi waɗannan matsalolin talauci da suka addabe mu shekaru masu yawa a baya, wannan insha Allahu a wannan matakan da aka ɗauka zai haifar mana da ɗan ido.
Malam Azumi Zakari, darakta, zaka mana bayani shin gwamnati tana sane da cewar akwai yara da yawa waɗanda ya kamata suna makaranta amma saboda talauci da rashin galihu hakan ya gagara?
Akwai yara wanda ya kamata suna makaranta amma saboda wasu matsaloli ba su samu su shiga makarantar ba. Shi yasa gwamnati ta kula da wannan, ta shiryo tsare-tsare masu yawa domin da tabbatar cewa yaran nan ya kamata su shiga makaranta sun shiga makaranta. Kinga kaman shi yasa gwamnati ta ɗauki nauyin biyan musu kuɗaɗen jarabawa, sake ɗaukar nauyin biya musu kuɗi wanda suke scholarship. Kuma bugu da ƙari, kwanan nan ta buɗe wani makaranta musamman, ana kiransa Basabka, na wajen ma'aikatan Basabka. Wannan makarantar musamman ne domin waɗanda ba su da galihu, kuma gwamnati na ciyar da su, ta saya musu kayan aiki da sauransu, kuma ta sake tsari na kaman su ƴaƴa mata a tabbatar cewa suna zuwa makaranta kuma suna shiga makaranta suna yin karatu. Duk wannan wasu abubuwa ne wanda gwamnati take yi domin ta tabbatar cewa yaran nan suna zuwa makaranta kuma suna samun ilimi mai inganci.
Akwai kokari da gwamnati take na wajen tallafa ma yara kanana. Wani mataki take a cikin jihar Bauchi?
Kin ga kamar nan akwai abubuwa da ake musu kamar yanzu haka ana ciyar da su kullun a makaranta. Shi yasa yanzu in kika je makaranta mai 200 idan zaki kirga zaki sami su 300 ko 400.
Ma sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban shirin. Yanzu kuma a madadin wakilar sashen Hausa na muryar Amurka Amina Abdullahi Girbo sai bakon namu kwamishinan ilimi a jihar Bauchi Alhaji Haruna Abdullahi dan wanka da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wanda ta bada umurni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya
maza da mata don wajen miƙewa kai kokarin neman sani
to a gaida Harande sai kuma Hafsat Muhammad Maina da kadan daga cikin dimbin rayu da kuma su saurare kuke aiko mana ta hanyar email
Sakon farko ya ce ina mika sakon taya murnar lashe gasar cin kofin duniya ga Pogba, Umtiti da dai sauransu. Akwai ƴan asalin Afrika ƴan ƙwallon Faransa. Dan haka wannan nasarar da Faransa ta yi tamkar sharewa Afrika hawaye ne. Duba da yadda Afrika muka samu matsala a tashin farko. Sako daga Nasiru Adamu Kainuwa Hadeja. Sai kuma sako na gaba yace salam VOA Hausa. Ina so ku bani dama na mika sakon taya murna ga kungiyar ƙwallon kafar Faransa bisa lashe kofin duniya da suka yi jiya fatan alkhairi ga dan wasan tsakiya na kungiyar sako daga Sa'idu Gajiyo Katama sai kuma sako na gaba yace hakika kururuwa da kukan kura tare da ikirarin da sabon shugaban ballalliyar jam'iyyar RAPC injiniya Abuba Galadima ke yi na cewa babu wani abin ci gaba ko na azo a gani da gwamnatin shugaba Buhari ta yi a Najeriya mu mun san kalman nasa da biyu ne jifan buri ne da rani idan muka duba yadda ya hau kanka tanga yayi kememe akan sai shugaba Buhari ya bashi wani mukami da zai rinka arangama da daloli amma Buhari ya kila munta da hakan sako daga Abubakar Kawu Girgir sako na gaba yace muna fatar Allah ya sa ganawar da zai a tsakanin shugaban kasar Amurka da takwaransa na Russia ya haifar wa duniya da mai ido sako daga Sani mai lenge-lenge Yalwanya Wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi sai kuma sako na gaba yace salam VOA Hausa a gaskiya in har shugaba Buhari yayi wasa to fa zai ji ana yi ganin yanda jam'iyyun siyasa suka dunkule wuri guda domin kwace goruba a hannun kuturu sako daga Abdulsalam Dambam sai kuma sako na gaba yace salam VOA Hausa yin watsi da sakamakon zaben jihar Ekiti da jam'iyyar Adawa ta PDP ta yi sam haka bai zo mana da mamaki ba sako daga Yahaya Dannu Azare da na Mairo Umar Makera
To a gaida Hafsa sai ku ci gaba da rubutuwa sannu a hankali za mu rika karanto ra'ayoyin naku kafin mu karkare ga tashin muhimman kanan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce taron kolin nan da aka dade ana jira a tsakaninsa da shugaban Russia Vladimir Putin a birnin Helsinki da ke kasar Finland yana tafiya da kyau yadda ake so. Trump ya bayyana haka ne bayan sun share sa'o'i biyu suna ganawa ido da ido su kadai shi da shugaban na Russia. Kasashen Turai guda biyar sun amince su karbi ƴan gudun hijira kusan 450.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma can zuwa da yamma ku ji mu da wani sabon shiri inda za ku ji ra'ayoyin za mu so mu ji ra'ayoyin ku kan ƴan harkokin siyasar Najeriya biyo bayan zaben gwamnan jihar Ekiti da ake ci gaba da kai komo a kai kamar kullum za ku iya sauraron dukkan waɗannan shirye-shirye har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com to dai kada ku yi nisa domin ga madigan shirin yau da gobe Daula da kuma Kabara suna jira sai kuma Anjima mu sake shigowa da alheri.